This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a ranar Juma'a cewa har yanzu Isra'ila ba ta yanke shawara yadda za ta mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai musu ba. Yana mai cewa bai kamata su kai hari kan rijiyoyin mai na Iran ba. Biden ya shaida wa manema labarai a fadar White House cewa ‘yan Isra'ila ba su kammala yanke shawara abin da za su yi ba dangane da kai hari. Ana tattaunawa, inda ya kara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an Isra'ila da zarar sun yanke shawarar. Shugaban ya ce idan da shi ne su, da ya yi tunanin wasu hanyoyi fiye da kai hari kan rijiyoyin mai. Da daren ranar Talata, Iran ta harba makamai masu linzami kirar ballistic kusan 200 kan Isra'ila a wani abu da ke nuna fadadar yaki na shekara guda tsakanin Isra'ila da kawayen Iran na yankin. Akarin Isra'ila sun harbo mafi yawan makaman masu linzami tare da taimakon sojojin Amurka. Shugaban na Amurka ya yi magana ne sa'o'i bayan da jagoran addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya fito da ba kasafai ba a sallar Juma'a, inda ya shaidawa a dimbin jama'a a babban masallacin Musalla da ke Tehran cewa gwamnatinsa ba za ta ja da baya ba kan Isra'ila. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bi sahun Firayim Ministan ƙasar Haiti a ranar Juma'a wajen yin Allah wadai da wani mummunan hari da gungun 'yan daba suka kai kan wani gari da ke wajen babban birnin ƙasar Haiti, wanda ya kashe aƙalla mutum 70 ciki har da mata aƙalla 10 da jarirai 3 cikin dare. Prime Minister Gary Coney ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa za a farauto waɗanda suka aikata laifin tare da gurfanar da su a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin rukun ƙwarya ta Haiti ta ce mambobin ƙungiyar Grand Group ne suka kai harin a garin Ponsin da ke sashen Artibonite. Wani rahoto da jaridar Haiti Gazette ta fitar ta ce 'yan kungiyar na kokarin karɓar kuɗi ne daga hannun al'ummar yankin kuma suka ki ba su kisan kiyashi zalunci ne. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mambobin kungiyar da ke harba bindigogi masu sarrafa kansu sun kuma kona gidaje aƙalla 45 da motoci 34, lamarin da ya tilasta wasu mazauna yankin tserewa. Harin dai ya raba aƙalla mutum 3,000 da mahallansu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya afka a ƙasar Bosnia cikin dare, inda ya kashe mutum aƙalla 16 tare da mamaye garuruwa da ƙauyuka da dama a tsakiya da kudancin ƙasar. Masu aikin ceto a kudancin ƙasar sun ba da rahoton ɓacewar mutane da dama a ranar Juma'a, kuma sun yi kira ga masu aikin sa kai da sojoji da su taimaka. A garuruwan Jabalnica da Kiseljak, jami'ai sun ce wutar lantarki ta ɗauke cikin dare kuma babu sabis na wayar salula. Ma'aikatar kashe gobara ta Jabalnica ta ce kwata-kwata ba za a iya shiga garin ba saboda an rufe tituna da hanyoyin jiragen ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Juma'a cewa ya ziyarci yankin Sumy na arewacin ƙasar, inda a baya-bayan nan Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin hari a yankin Kursk na Rasha mai makwabtaka. Kusan watanni 2 da fara kai farmakin bazata na karin Kyiv sun mamaye yankunan iyakar Rasha, duk da cewa ci gaban da aka samu ya ragu kuma dakarun na Moscow sun fara kai farmaki. Zelensky ya faɗa a shafin Telegram cewa yana da muhimmanci a fahimci cewa farmakin Kursk abu ne mai muhimmanci, wani abu ne da ke ƙara ƙarfafawa abokan hulɗarmu, ƙarfafawa don kasancewa tare da Ukraine, kasance masu yanke hukunci da matsalan bakar Rasha. A ranar Juma'a kasar Pakistan ta sanya tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad don hana magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da aka ɗaure yin maci a babban birnin kasar. Hukumomin kasar sun rufe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kwantenonin jigilar kaya. sun dakatar da service na wayar salula, rufe makarantu da hada-hada sufurin jama'a na hukuma. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Hussein Naqvi ya ce babu wanda yayi farin cikin rufe birnin tare da kwantenonin jigilar kaya, kuma mutane suna fuskantar matsaloli, amma dole ne mutane su fahimci dalilin da yasa muke yin haka, kuma saboda wane ne, kuma me yasa. An jibge 'yan sanda da dakarun sa kai a wuraren shiga da fita. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin A Bari Ya Huce na wannan makon. Malama Hawwa.
Malam Alhaji Dr. Murtala Faruk san ina barka da safiya.
Ah to nan ki tsaya. Yanzu wani ne zai gaida wani mai gidansa yace Alhaji Dr. Professor Engineer Barista.
Wani ne
zai da yake lissafawa.
Dubun makami.
To ya mun shigo karshen mako lafiya.
Sai mu ce godiya ta tabbata ga Allah na dukkan sarki.
Kai mun sha ruwa wannan mako ba.
Sai an ko sha ruwa hadda kare kare ga ma kankara.
Ko hadda kankara shin?
A to ai ba a rasa wannan irin sanyi da narka ji ka ai ina gaba a rasa kankara ci.
Ai gaskiya ne, wallahi gaskiya ne. To Malama Hawwa, wannan makon Najeriya ta cika shekaru 64 da zama cikakken yancin kai, ta zama yantacciyar ƙasa.
Ƙasa mai cikakken yanci.
Ƙasa mai cikakken yanci.
Mai tarin albarkatu da timbin arziki.
Na'am. Amma sai dai irin rahotannin da muke ta samu suna nuna kamar manazarta na ganin ba a cewa ba a ci gaba ba, amma dai ana ganin kamar ci gaban bai kai yadda ya kamata a ce ya kai ba, idan aka kwatanta da takwarorin Najeriya waɗanda suka taso tare.
Haka.
Waɗanda watakila suke da ƙarfi iri ɗaya, da kuma irin albarkatun yawan jama'a da albarkatun ƙasa, sannan da kuma waɗanda kila kusan lokaci guda suka sami yancin kai.
To ina ga ba ma kan wai kadai warin kasar Najeriya ba, akwai kasashe da dama da ake ganin ma kanne ne ga Najeriya wanda suka karkata su wacan baya wanda yau an waye gari sun ci gaba sun yi ma Najeriya pintin kau. Kuma abin da ke daura kai da bada mamaki shine ba kuma idan waɗancan kasashe sun fi Najeriya yawan jama'a ba ko yawan karfin arziki na ƙasa, to amma dai abin mamaki da ya zama abin daurin kai shine cewa gaskiya an yi wa Najeriya pintin kau. Kuma kamar yadda ka faɗi a shimfiɗa ana ganin Najeriya ci gaban da ake ganin ta samu a cikin wannan shekaru 64 din da ta yi da karɓar yancin ta daga tura mulkin mallaka tura Ingila, ana ganin gaskiya ya kamata a ce ya fi haka ne sa ba kusa ba
gaskiya. To Ubangiji Allah ya ƙara kawo mana ci gaba a ƙasar Najeriya da dukkan kasashen nahiyar Afirka kai da ma dukkan kasashen duniya baki daya.
To sai mu ce amin.
Malama Hauwa, kamar yadda muka saba mukan wato shiga bangaren mu na sada zumunci inda za mu dan mika wato sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga dindin masu sauraron mu. Kila mukan dan daure mu dan faɗi sunayen wasu, bari mu fara da takardar da ke hannunki.
To ni zan fara kenan.
Na'am.
To na gode da wannan dama da ka bani, kuma ina ga da alama yau ni kan mata zalla zan gaida.
To kike son kai ne dai?
A ba son kai ba.
To duka an ce so duka so ne.
Eh son kai kuma ya so ba.
To
gaskiya ai ka san mata su ne jagaba.
To su karkade kunnuwan su.
Na'am. To sakon gaisuwa na Abari ya huce zan mika a farko zuwa ga Hajiya Asiya mamman Barda uwar gidan Alhaji Suleiman Isa mai addu'a. Da abokan zamanta Hajiya Amariya da Hajiya Itata dukkansu da ke GRA a Katsina da lokacin iyalan gidan Alhaji Suleiman Isa mai addu'a. Sai Hajiya Nana Babaju ita ma da ke kan Giwa Road a GRA a Katsina. Zan miƙa kuma saƙon gaisuwa a Bari ya huce zuwa ga Hajiya Jummai ɗan Agomasho da ke ƙofar ƙaura ita ma a Katsina Najeriya. Sai Hajiya Rabi Saman Jabala da ke rediyo Katsina. Ban sani ba da yanzu ina ko ta yi ritaya, to amma dai a nan na santa a nan na bar ta a rediyo Katsina. Sai Hajiya Jummai Abubakar Sadiq da ke Katsina. Da Hajiya Ruqayyah Abdulrahman Azariya. Akwai ambassador da Fatima Muhammad Gani da ke Abuja Najeriya. Da Amina ta yar uwarta Hajiya Aisha Elliman ita ma da ke Abuja a Najeriya. A ƙarshe mutala zan yi a saƙon fatan alheri ne ga barista Ahmed Isa mai barkata family bisa haihuwar yar da aka haifa masa ta farata Hawwa'u da fatan Allah ya raya taya mata albarka. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwa ga Hajiya Maryam Idi Bara'u da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madallato kamar yadda kika faɗa wato malama Hauwa, muna miƙa saƙon wato taya murna ga shi ordinary Ahmad Isa kuma ordinary president na Barkata family bisa ga wannan ƙaruwa da Allah ya samu Allah shiraya ta. kuma Allah ya bada zuriya kayya ba to bari mu kuma mika sakon wato gaisuwa da fata alkhairi ta filin abin ya huce zuwa ga masu tauraron mu Haruna Muhammad Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Maino wato Madawaki Inuni da Malam Danjuma Katsina da Mahmud Salihu Kauran Namoda a jihar Zamfara da Liman Bada Masi Limamin Masallacin Juma'a na Yiwa Kauran Namoda sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Engineer Tanisi Nasiru Ruwaya sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Dr. Nafi'u mai magani ido Kauran Namoda sai Ango Abdullahi mai shayi bakin kasuwa Kauran Namoda sai Usaini Dangote Karasuwa akwai Tijjani mai takalmi Magizawa da Liman Sani Tingire ne Walda Kauran Namoda da Jafaru dan Koli bayan MTD Kauran Namoda sai Aliko Autaka Tintayewa Gilde Akwati Barikin Ladi a jihar Plateau Nigeria sai kuma Sani mai langilange ya wuri da Inuwa Gwatai Gumau BRC FM Toro da fatan na faɗa daidai sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders yan Shanu Jos da Muhammad Sani Zubairu da Ishaya Lamu dan Masani da Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau da Alhaji Haruna Bibi Wayatar Musuwa da Ayuba Isa garin sarkin noma da kuma O-O-Wan Ragoma Cufulani Gilda Akwati sai kuma Isa Lawal magajin garin Girgir da fatan dukkansu wato sai kuma Lawal Barkeji a jihar Sokoto da kuma Isa Lawal magajin garin Girgir da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya
to amin sama amin
kizo farin duba bara uki zo kizo in duba iya sani na ban san a yau ina take ba sara uzo gure ce ake gani ma sara uki ce mu ake gani ma kizo kizo
kance komai firkin ka
ba za ka iya gane kowa da gaskiya kan ba ka gane kasuwa
daga isuwa ba
sai dai wasu wakil ci
wani haka
gaskiya ne malama malama Hawwa malama Hawwa ban sani ba kina da tsalaban labari ga masu sauraron mu
to ai kamar yadda Hausa suka ce ne wai komai yaya dai ba a rasa
ba a rasa nuno ruga na'am
maka gare ni dama ai bana fara in shigo wannan shirin naka ba tare da na dan yi tsara ba
to lalle kan ba za ki
labari ba
gaskiya
sunan buhuna ba suna
masu sauraron mu sun kada kunni suna sauraron ki
to wai da shike an ce daga nan gaba kan gaba ko ruwa na an sai za ka fara
to shike nan ni labarin da zan baki malama Hawwa na wani dan gwari ne
na'am
wanda kalmar dan ta ba da shi
to
dan
kawai
dan ita bai da shi
haka
wato
ba mu musha
wato abin da ya faru kaza irin lokacin ga da aka dan fama da dan da matsalar ga tarashin tsaro ke sa akwai inda shingen jami'an tsaro suna dan gidduba mutane kuma wasu lokuta sai kiga suna samun nasara tun da ke san wanda ke cikin abin nan wato aikin mutu aka ce ka bar shi kawai da shi ko lokaci da kallon ka jami'an tsaro na iya gane cewa
eh anya wannan akwai magana
to irin an tare mota ne haka ta fito daga kudanci za ta arewaci to ana ciki ta kwaso mutane daban-daban da suke sana'a iri daban-daban
haka
to kisan akwai wasu sana'o'i a kadar wasu da dan ake ce musu kamar a ce dan kasuwa
haka
to shine sai aka zo sai aka ce to ana bincike to sai aka ce kowa ya fito sai aka fara da na farko aka ce ne kai wane ne sai ce ni dan dambe ne sai aka ce menene sana'a ka yace dambe aka ce to kuma cikin mota kai baka da matsala
be da matsala cikin dambe kawai
yau sai aka kai ga wani guda
na'am
aka ce kai wane ne sai ce ni dan siyasa ne sai ce me aikin ka yace siyasa aka ce to kuma cikin mota
shi ma bai da matsala
shi ma bai da matsala
ko anda
sai aka ce aka kai ga wani aka ce kai ko fa sai ce ni dan kasuwa ne sai ce me sana'a kai me aikin ka yace kasuwanci sai aka ce to kuma ciki cikin mota akwai dan gwari
na'am
aka
ce sai kowa yana
taka wannan hade dan kaza ana kai ga dan gwari sai aka ce kai ko fa kai wane ne sai ce mu dai iska ne
aiki ga mai yinka
ai da jami'an tsaron nan sun ka same
ni sun ka kake
dan iska kake an ka ko kick aka mai zuba mai bulala
ai gani kuki dai zaka ce
ai da yaji jiki aka sa shi tsallan kwado yaji jiki yake ce wato kai dan iska ne sai ce ai ba ku sai kun tambaye ni na biyu kamar yadda kun tambaye sauran mutane ba zaka ce to kai da kace dan iska ne ai ku tambaye ni aka ce to tsaya kai wane ne yace mu da iska ne yace baka ji bakke ne to yace ku sai mana ku tambaye
ni na biyu ba
menene na biyu yace muna sa iska ta yin mota da ta yin bashi
kuma ai gaskiya fa to kaga wannan zai yi abin da tura ka ce ma zai pressing charge
a to amma
sai an biya shi bugun da
aka to ai shi ya faɗi abin da ba daidai ba Hajja
amma ai sai da aka tambaye saurayi aka ce wani aiki
ke ku wanda ke neman mallake kai da kanka ka faɗa ka ce da iska ne wa ma zai tsaya jiran wani aiki
shi kuma haka ne ka a tsaki yayi
ba wanda ba shi ba
kenan dai an bugun da aka bayar ta fi a haka nan
gaskiya
wannan labari naka kan akwai ban dariya
na'am
yanzu sai ni ko to ni wannan labarin da zan bayar da na san da kunnuwan masu sauraro ba zai zama wani sabon labari ba kila dai an dade ana jin sa amma saboda ni tsananin yadda ya bani dariya yasa na rike shi a matsayin bakan damiyar labari na
to bismillah muna jin ki
wani wato a lokacin kwance zafi ne da ake a waje sai wata mata ta yi shimfiɗa da ɗiyanta haka a waje da daddare ana kwance zafi duk ta kwantar da yaran a waje da mai gidan shi ma dai suna kwance har da ita to can da dare ya raba ka san sanyi ya dan fara buguwa
ko da ya yi za a dan
koma cikin
ɗaki
yawa a kwanta to sai ta yara tun da suna bacci duk ta ɗauke su ta shiga da su ɗaki ta kwantar sai ya rage yaran ta guda amma sai ta ɗauka mijin ne ya rage
to
da ta shiga da ta zo sai take ta tashi wane tashi ka shiga ciki fa din na riga fa na shiga da yara tashi mu yi daki sai daga can daki dai sai ta ji an ce ai ga nan ciki ni kika fara daukowa
to wannan ma
take irin mai dan tsaban nan ne irin mutanen nan ne ba wasu masu
jiki irin haka nan ba
ita kuma yaran ta kasu ne aku yaran nan yanzu yara maza bari dan dana zaka ga yaro ya girma
to amma dai Allah na tuban ya irin wannan yake girma ai ba daukar shi za a yi sai dai a tare shi a ce
a'a
ko da ke a tare shi ake shi ma
ko min girma ta da ne kuma kaga dare ne
mu ba mamaki shi ma dai kamar haka tashi shi
ta ce
sai a rika shi haka ba wai ya dauke shi ba
eh ko ta dan sungume shi haka da dan mai jagora ya ta kai shi daki
to
sai daga can daki sai ya rika cewa ai ganye nan ni kika fara kawo
wai
tace kai tace ai ko wato sauran labari dai masu sauraro su
ka bata tsoranta ba dai ko
bata tsoranta ba gaskiya da alama bata tsoranta ba to kuma zai dai biya ta da lada wannan wahala da yan ba Allah dan gargajiya ina ya ya hausa
Juli tana daga mana hannu tilas anan zamu da aya ce dai mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin
Hawashari
Murtala Faruk dan yin nake muku fata alkhairi da fatan za a yi karshen mako lafiya ma assalam.
Zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Ku